إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بيان هكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك مدى لرى مجلس منكرة تنفقه وأن مسلاتنا البرهان وجاري أنك من أزري كما يدى مكسابة دكرانا إلى التيوتا الخميس يومنا رانر ديزا ما شدا لوطن الربيع الأخير lissafin hijira ya shekara 1440 daidai wanda yazo daidai da 13 ga watan Disamba shekara miladiya 2018 wanda kuma shine majalisin mu na farko a cikin karatun littafin muqaddimatul aidiyya min jama'atul azhariyya littafin Abul Hasan al-Manufi ash-Shadili rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. A bayan mun kammala karatun littafin Ashmawi na Malam Abdul Bari Al-Ashmawi Ar-Rufa'i, yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabon littafi na Muqaddimatul Aidiyya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu ikon faɗan dukkan abin da yake daidai ne, ya gafarta mana kurakurai. Kamar yadda muka saba kowane littafi gabanin karanta shi mukan dauki wani abu da ya shafi mawallafin littafin da wani abu da ya shafi shi kansa littafin albashi, sannan mu shiga karatun littafin a gurguje dai a takaice ba da tsawaitawa ba, saboda yana da kyau shi kansa mai littafi a bashi hakkinsa na san shi wane ne. Yana daga cikin aibu a wajen malaman ilimi a ce kana karanta littafi amma baka san mai littafin ba, haka da wani abu wata masaniya game da mai littafin. To sanin wannan ne yasa duk sanda muka zo littafi sai mu kokarin faɗin waye mai littafin, saboda mu fita daga cikin wannan kaskancin. To shi wannan mawallafin wannan littafi Muqaddimatul Aidiyya suna ce da shi Nuruddin Ali ibn Muhammad al-Manufi Abu al-Hasan al-Shadili al-Misri. Asalin sunansa Ali ibn Muhammad, ana masa laqabi na Nuruddin, sannan ana masa nasaba da al-Manufi ko al-Shadili, duka sunansa ne. Al-Misri ana danganta shi da kasarsa kenan. Wannan bawan Allah an haife shi a garin Al-Qahira da kasar Misra, wanda ita ce Cairo kenan ko da Turanci. Suka ce ranar 3 ga watan Ramadan shekara ta 857 bayan hijira kenan, an haife shi a karni na 9. 857 karni 8 ya wuce an shiga na 9 aka haife shi. Ya sha bamban da wancan akwai Abul Hasan Ali ibn Abdullah Shabiri As-Sufi, shi ma Abul Hasan ne kuma sunansa Ali, amma shi wannan mawlafin littafin Ali ibn Muhammad ibn Muhammad shi kuma wancan Ali ibn Abdullah ibn Al-Jabbar Ash-Shabili, wanda ake danganta masa tariqatu Shadiliyya, tariqa Shadiliyya. Kaji ana tariqa Shadiliyya, to ba ana danganta ta da wannan Shadili mai iziya bane, wancan Abul Hasan Ali ibn Abdullah Ash-Shadili, wanda shi kuma mutumin Maghrib ne, mutumin Morocco, kuma shi ya rayu ne a karni na 7, ya rasu shekara ta 656. Shi kuma kaga wannan 857 kaga tsakaninsu akwai nisa, haka wancan na farko shine wanda yake da tariƙar shafiliya gidan gata masa ita duk da cewa shi ma wannan din asulukin sa sufi ne amma dai ba shine ake danganta masa tariƙar shafiliya ba ya rayu a tsakanin Kahira kuma al-Azharu Sharif ya nemi ilimi a wajen maluma da dama ya samu ilimi na fiqhu kamar yadda kuka gani har rubutar bujayi akan fiqhu malikiya musamman yayi karatun luga yayi karatun qira'at babban malami ne a zamanin sa ya dauki karatu wajen Sheikh Sirajuddin Umar Tata'i a wancan zamanin kuma Zainuddin Abdulrahman al-Andalusi da kuma Khatimatul Huffaz Abubakar bin Jalaluddin Suyuti da kuma Sheikh Shamsuddin As-Sambawi ya samu karatu a wajen waɗannan da waɗansun su ba iya su kadai ba kuma yayi gogurmaya ta ilimi har ta rubuce-rubuce saboda waɗanda suka gabace mu irin su Allah ya musu baiwar yin rubutu yayi rubuce-rubuce da dama a cikin yan shekarun da Allah ya bashi 60 da wani abu shi ma daga cikin rubuce-rubucen da yayi rubutu a fiqhu na malikiya musamman ma wannan shi yafi yawa domin ko wani littafin da ke gaban mu littafin mazhabar malikiya ne kamar yadda kuma zai gaya mana a muqaddimar shi cewa ya tsamo ya tace ya takaita wannan littafin ne daga littafin sa Umdatus Salik nan ma akan mazhabar malikiya ne sannan yayi sharhohi yayi sharhin abinan yayi sharhin risala ya mai suna Ghayatul Amani fi sharhi risalati Ibn Abi Zayd al-Qayrawani yayi kifatu talib al-rabbani ita ma ala risalati Ibn Abi Zayd al-Qayrawani litafi risala wannan malamin yayi sharhi risala suna cewa ya ta san ma kala shida duka litafi risala sannan yayi shifa'ul galil fi sharhi lugati khalil ya biya su sanci wato yaran khalil a cikin muktasar cikin muktasar mawuyacin wurare ya musu ya dan faffayyace su a wani littafin sa shifa'ul galil sannan shi wannan muktasar din ya ci gaba da yi masa aiki yana cikin sharhin muktasar Allah ta'ala ya kabura yiwarsa bai gama ba yayi wa bukhari sharhi yayi wa sahih muslim sharhi aluga ma ya dan taba yayi al-jawharatul ma'nawiyya ala al-ajrumiyya ajrumiyya ita ma ya mata sharhi wajen kala uku aluga haka yayi kokari sosai malamin akan abin da ya shafi rubuce-rubuce har bangaren qira'at bangaren tajwidi shi yayi rubuce-rubuce sannan wannan littafi muqaddimatul iziyya ya samu karbuwa musamman a yankin Misra da kuma irin su Algeria da Sudan tafin ya samu karbuwa har zuwa nan Najeriya zaka samu nan ma Najeriya in ana maganar littafin fiqhu zaka ji ana ambaton littafin iziyya saboda littafi ne na farko-farko a daukan ilimi musamman a cikin mazhabar malikiya kuma daga cikin tattafa na ƙasa-ƙasa shine littafi na farko wanda ya taba mu'amala kun ga da yadda muka yi ahlari a sallama ya kare kun ga mun yi ashmawi azumi ya kare to kun ga ko bangaren ibadat din ba su kammala ba da littafa akalla ibadat ana son a taba abubuwan nan guda hudu sallah azumi zakka hajji to kun ga iya sallah azumi ashmawi ya taba amma littafin jiziya shi ya shiga har mu'amalat yayi magana akan aure yayi magana akan buyu'a cinikayya sannan har ya taba abin da ya shafi gado dan haka ya a farko littafin farko shine littafin da ya dan fadada yayi ibada yayi mu'amalat amma duk da haka shi ma akwai abubuwa da yawa wanda ya bari akan abin da ya shafi ibadatin da abin da ya shafi mu'amalatin ya takaita da yawa har gadon ma ya takaita da yawa wanda shi kuma sai ka je risala littafin da yake gaba da wannan kuma sai a sake fadada maka kuma daukan ilimi dama ya gaji haka ya gaji haka wannan din shi zai saukakewa mai koyo ya koya din cikin sauki a hankali akan amalalo masa shi lokaci daya kuma yazo masa da gautsi da wahala don haka wannan Allah haka ya hukunta su yi rubutu wala Allah su ma ba nufin su ne hakan din ba kamar mai ahalari kamar yadda muka karanta ana cewa ya rasu yana cikin aikin so ba a san me yake so ya ce a gaba ba ballantana a ci gaba masa da shi kun ga irin kamar littafin tafsiri wanda suke rasuwa ba su gama tafsiri ba ana karasa musu saboda ai an san me ya rage a gaba to amma mai ahalari yana cikin magana akan sahau ba a san me yake so ya ce ba kuma sai ya rasu haka duk mai dorawa ba lalle ne ya zo da abin da ya kamata ba to wannan yasa aka bar musu littafin sa haka kun ga kenan ba nufin sa bane ya tsaya a wannan wajen kwanan sa ne ya kare wala Allah inda ya ci ba san ina yake so ya tsaya ba to shi ma mai ashimawi haka ne kun ga shi ma ba wai nufin sa bane ya tsaya a gurin da ya tsaya kawai haka ne abun kuna kun kula za ku ga babu bai yi shirin ya rufe littafin ba sannan kuma haka Allah ya hukunta to wala Allah galibi hukuncin Allah dama baya baci Allah yayi haka ne don a sauƙaƙe mana daukan ilimi kadan taba wannan sai ka kara gaba a wannan ka je wancan ka kara gaba har zuwa wanda zaka samu ilimomin ka san su amma kuma yaran yana da wahalar ganewa saboda a dan gurje ka kadan irin su askari ko idan kai risala to duk ilimin da yake cikin askari kashi 90 da doriya da yake cikin askari yana risala to amma kuma za a zo maka da shi da wani dunkulallen yare shi ma kuma dunkular yaren bai kai na mukhtasar ba in kai askari ma to za ka samu jullun ilimin shi ma sama da kashi 90 na ilimin abinda yake mukhtasar yana askari amma za a zo maka shi da wani yare kuma har yanzu mai wahala mai sarkakiya duka wannan saboda buɗe kwakwalwa da kuma koyawa mutum wato gwagwarmaya da wasa kwakwalwa wannan littafi da yake ga Muqaddimat al-Izziyya kamar da muka ce ya samu karbuwa kuma malaman malikiya sun yi ta kokarin yi masa sharhi waɗansu ma har sun yi masa nazami a waƙe kuma waɗanda sun masa sharhi irin su الشيخ عبد الباقي ابن يوسف الطرقاني ودي شرح موطا اكو جانا الشيخ الطرقاني من موطا وانا الشيخ عبد الباقي الطرقاني ياي شرح مقدمة الجزية هر ينسو وي الجواهر المضية بشرح الجزية نصالح عبد السميع الازهري الابي شما ياي شرح الجزية وي الكواكب الدرية على مقدمة الجزية عبد المجيد الشرنوبي da wasu daban wanda bamu ambata ba saboda muna so kawai mu takaita abin ne a fahimci da littafi ne da aka karbe shi hannu bibbiyu kuma ake ta kokarin yi masa aiki kuma har yanzu ma ba a daina yi masa aiki ba tsakanin masu sharhin sa a rubuce da kuma masu sharhin sa ta hanyar karantarwa musamman kasashen Sudan da kuma irin kasashen Morocco Maghrib Maghrib da kuma irin kasashen Mauritania sun shagala da irin waɗannan sosai wanda yanzu a hankali ma sabbin littattafa suna fitowa suna yin sharhi waɗannan littattafa naga sharhin Ahlari naga na Ashmawi duka na Shanaqita naga na Risala duka na Shanaqita wato mutanen Mauritania suna kokarin yi musu sharhi har yanzu din nan ba a daina yi musu aiki ba irin waɗannan littattafa wannan littafi na Muqaddimat al-Izziyya na wannan bawa Allah Abul Hasan al-Shazili mawallafin wannan littafi yayi bayanin dalilin da yasa ya wallafa shi don haka ba bukatar mu ce komai akan wannan sai in mun fara karantawa wanda malam yace bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai galibin dukkan mawallafa suna farawa da bismillah kamar yadda kuka sani sannan su fara da hamdala kamar yadda yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wannan da bismillah da hamdala laruri ne ga dukkan wanda zai gabatar da wani al'amari mai muhimmanci yana musulmi ya fara da bismillah da kuma hamdala saboda hadisi guda biyu da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin fi balin lam yubda fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abta musulma ce duk wani al'amari mai muhimmanci da ba fara masa da bismillahir rahmanir rahim ba ya zama mai kekkiyar albarka haka riwaya ta hadisi ya zo shi ma kullu amrin bi balin lam yubda fihi bi hamdillah fa huwa abta duk al'amarin da yake mai muhimmanci ba fara da alhamdulillah ba to mai kekkiyar albarka ce sai ya zama waɗannan abubuwa guda biyu ana da tsananin bukatarsu kun an dubi usulubin alqur'ani hadisan guda biyu sun zo don nuna muhimmancin yin basmala da muhimmancin yin hamdala yayin farawa to amma wanne za mu gabatar akan dan uwansa in muka dubi sunnar alqur'ani za mu ga bismillah ke farawa Allah ta'ala ya fara da bismillah cikin alqur'ani mai girma sannan alhamdulillahi rabbil alamin dan haka wannan ya zama mana dalilin rinjayar da bismillah akan hamdala yayin fara magana amma haka yake a sunnance har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin sa in zai fara to sai yayi bismillahir rahmanir rahim sannan kuma ya fara da hamdala gode wa Allah madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin ko innal hamdalillahi ko alhamdulillahi duk wanda mutun ya fada almuhim dai mutun ya godiya wa Allah madaukakin sarki in son samu ne ya kara da yabo da yabon Allah madaukakin sarki alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kuma yaboni an gane ko to duka wannan ana da bukatar sa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah malan yace kuma ina shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi kadai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan sa ne wato bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalina wa ali kullin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wato wannan sallallahu alaihi da yace wato tsira da amincin Allah su tabbata a kansa shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ala sa'iril anbiya'i da kuma sauran annabawa ma wal mursalina da manzanni wa ali kullin da iyalan kowanne annabi da kowanne manzo wannan kullin din mai tanwini ne wa ali kullin da iyalan kowanne a cikin su wattabi'ina lahum da waɗanda suka biyo bayan su ba kowa ba bi ihsanin masu kyautata aiki wanda suka biyo bayan annabawa da manzannin amma waɗanda suka kyautata aikin su ila yawmiddin har zuwa ranar da za a danka wa kowa sakamakon sa kenan mun shiga cikin wannan salati an gane ko yawa duk wanda suka biyo bayan annabawa da manzanni suka kyautata aiki to su ma malan ya roƙa musu Allah madaukakin sarki tsirarsa da kuma amincinsa malan yace amma ba'du bayan haka wannan sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya yayi gabatarwa to abinda zai ce zai shiga mawdu'i topic inda zai yi magana akan sa yakan ce amma ba'd bayan haka fa yaqulu al-'abdu al-faqir ila Allah ta'ala wato ba wannan mabukaci zuwa ga Allah madaukakin sarki yana cewa galibi wannan sunna ce ta malamai saboda tawalu suna kokarin nuna gazawarsu a gaban Allah subhanahu wataala da haka babu wani abu da suke yi na gudumawa da zasu bayar wa addinin Allah cikin alfahari duk baiwar da Allah ta'ala ya musu da irin ilimin da Allah ya musu ba sa jin su masana ne suna kaskantar da kansu saboda fatarsu shine Allah ya dubi tsarkin zuciyarsu ya karbi wannan aikin ya amfanar da al'umma da shi da haka yasa su kan dauki kansu fakirai a gaban Allah kuma dukkan mu dama fakirai ne a gaban Allah ko mutum ya kira kansa fakiri zuwa ga Allah ko kar ya kira kansa fakiri zuwa ga Allah shi fakiri ne zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid ya ku mutane ya kace mutane ba sai malamai ba kenan ba sai musulmai ba har waɗanda ba musulmai ba kowa in aka ce mutum kowa ya shiga kaga wanda yayi imani ya gaskata yayyadda shi mabukaci ne a wajen Allah to dama shi mabukacin ne wanda bai yi imani ba bai gaskata ba bai dauki cewa yana da bukata a wajen Allah ba to wannan ba zai hane zama mabukaci a wajen Allah ba ko ya ji ko ya so dan haka dama bayin Allah iri biyu ne akwai bayi da suka mika wuya akwai bayi na dole ba yadda suka iya su bayin Allah ne in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahman abda laqad ahsahum wa'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda don haka dukkanin mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma bayyanar da kaskanci gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hali ne na mu'minai na mutanen kirki mutum ya bayyana kaskancinsa gaba ga Allah saboda Allah madaukaki baya son masu girman kai baya son masu dagawa to wannan yasa malam yayi aiki da wannan ladabi na malamai kuma kafin sa ma malamai suna haka a bayan sa ma malamai suna haka in banda irin wannan zamanin namu ne ake so a cusa mana jin girma da jin matsayi mutum ya kai matsayi yana so a kira shi da matsayinsa shi ma yana son yana tinkaho da jin wannan matsayi aka cusa mana jin bambanci a tsakanin mu wanda wannan ba tarbiya ce irin ta malamin baya ba zamani ne guguwa ce ta zamani muka fada cikin ta amma waɗanda suka san matsayin su a cikin mutanen baya su ne waɗanda su koyaushe suke ganin su makaskanta ne gaba ga Allah subhanahu wataala kuma ba sa alfahari da baiwa da Allah subhanahu wataala ya musu haka malam yana danganta kansa zuwa ga fakiranci ko ba shi ba wannan wani cikin almajiransa wanda duk ya zo da wannan zancen gabanin maganar malam to dai har yanzu tarbiya ce irin ta malaman su suka gwada musu kar ku dauke ni kaza kar ku dauke ni wani kar ku dauke ni malami ku dauke ni mabukaci zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan bawa fakiri zuwa ga Allah mabukaci zuwa ga Allah ta'ala yana cewa shine Abul Hasani Aliyun al-Maliki al-Shadili Abul Hasan Aliyun al-Maliki al-Shadili al-kunyarsa Abul Hasan sunansa Aliyu mazhabarsa al-Maliki da kuma nasabarsa al-Shadili duk da mun ambaci sunansa a farko dama cewa shine Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad المنوفي الشاذلي المصري القاهري بك wannan 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 sunansa ne da nasabarsa sai dai na manta a can baya ban fadi wafatin sa ba ya rasu shekara ta 956 wasu suka ce wasu kuma suka ce da 59 da 30 afwan 939 wasu kuma suka ce da 36 غفر الله له الله تعالى يغفر تامسا ولوالديه da iyayensa guda biyu mun ce haka waliwalidayhi kamar yadda naga yake dabtin sa yake anan waliwalidayhi aka ce da fataha wa dal wato da iyayensa biyu kenan amma idan aka ce waliwalidihi wanda kuma shine zai fi waliwalidihi da kuma iyayensa sai zama ba iya guda biyu ba har kakanninsa na'am yawa in kaga in kace Allahumma ighfirlana wa liwalidaina in kace Allah ya gafarta mana da iyayenmu bibbi kace wa liwalidina wato da iyayenmu da kakanninmu da kaga ka shigar da sauran kuma ba dalilin da zai sa akan wasali ka zare wadansu ka watsar da haka nan wa liwalidaihi in yazo da fataha iyayensa uwa da uba waliwalidihi in yazo da kasra kuma an shigo da sauran kakanninsa gaba daya wa mashayikhihi da kuma malamansa wa ikhwanihi da ƴan uwansa wa sa'iri ahli sunnati al-muhammadiyya da kuma sauran ahli sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce as-sunna, an sani shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko a ce al-muhammadiyya ko kar a ce al-muhammadiyya, as-sunna ya shahara ne da wato shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka ya shahara. Amma anan malai na nufin asha'ira, saboda ba ash'ariyya ne, ina nufin asha'ira. Kasu kun san su mutanen ash'ariyya suna daukan kansu ahlus sunna. Ai kafin zuwan ahlus sunna Najeriya, ai akwai suna ahlus sunna, akwai suna ahlus sunna. Waɗannan malaman masu zuhudu waɗanda suke zaure ba sa bid'o'i, akwai malamai tun da can wanda suke zaure a zo a dauki karatu a tafi, ba sa bid'o'i, ba sa ba ko irin wannan maulidi da ake na dadin ma mai kyakkyawar niyya, ba sa yi. Zaka samu ko irin taron sunan nan ba sa zuwa. Akwai su irin su sune wanda ba sa jin radio, ba sa kallon talabijin, ba sa kaza da sauransu, ba sa kaza da sauransu. To waɗannan da su ne ake nufi da malaman sunna, su ne ahlus sunna, wanda aqida su aqida ce ta asha'ira. Duk da cewa har yanzu a sauran gurbatattun aqidun, wannan aqida ta asha'ira ita ce aqida da take kusa-kusa da aqidar ahlus sunnati wal jama'a, ita ce mai dama-dama. Duk sauran aqidu suna kasa da ita ne wajen barna. To amma duk da haka ita ma tana da nata irin nata barnar, wadda bai ta yi daidai ta hakikanin aqidar alqur'ani da sunna ba. Da haka sun kira kansu ahlus sunna, amma hakikanin sunna ba shi ne kudurinsu ba. Hakikanin aqida ta sunna ba ita ce kudurinsu ba, suna da kuduri da dama wanda suka saba, wanda ya saba wa tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka, wannan ba zai hana mu yi tarayya da ainihin wato wannan littafi wajen nema malan gafara ba, da kuma nema masa yafiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala na kurakuransa na aqida da na ibada da na mu'amala da zance da kuma aiki, kamar yadda haka yadda aka roka wa iyayensa, muna tare wajen roka wa iyayensa da malamansa da ƴan uwansa. Mu ma muna fatar a bayan mu a roka mana gafara Allah, a roka wa iyayenmu da malamanmu da dalibanmu da ƴan uwanmu gafara Allah subhanahu wa ta'ala. Babu wanda baya bukatan haka. Allah ya mana rahama gaba daya. Malam yace, hadhihi muqaddimatu, hadhihi muqaddimatu, wannan wata muqaddima ce, wato gabatarwa. Wasu suka ce abinda ake nufi da muqaddima anan shine gabatarwa, wato wani abu wanda ya gabaci wani abu mai yawa, da za dai dan haska maka abin da yake gabansa. Cikin ilimin fiqhu akwai abubuwa masu girma, masu fadi, masu yawa. To gabanin ka je kansu, bari a haska maka, a gabatar maka wani abu da zai haska maka waɗancan ilimomi manya-manya kafin ka iso su. Shi yasa ana son idan mutum zai wallafa littafi, abinda ake ce masa muqaddima, ana son ta kunshi bayanai ne takaitattu na abinda littafin ya kunsa. Ta yadda in ka karanta muqaddimar littafi, to ya ishe ka ka fahimci wannan littafin me yake magana a kansa, me ye dalilin wallafa shi, me da me ya taɓa, ya aka yi kaza, za ka iya ba da labari akan littafin in ka karanta muqaddimarsa. To ana son muqaddima ta zama haka. To shi wannan littafin ba shafin farko ne ko shafi biyu su ne muqaddim, shi gaba ɗayansa ne muqaddimar. Wato kenan muqaddima ce amma ta ilimin da yake gabansa. Da haka aka zo maka da ɗan takaitaccen abu, aka ɗan yafata maka, ka ɗan haska maka, ka ɗan same shi, ko da dai cikin gwangwanin rob ne, ka ɗan riƙa gabanin nan gaba ka shiga neman ilimi. Da haka wannan wata 'yar gabatarwa. Wasu suka ce kuma hadhihi muqaddima da yake nufi, wato wannan gabataccen littafi ne wanda ya gabaci wasu littattafan, wato ga wani gabataccen littafi wanda ya rigayi wasu littattafan da za su zo a nan gaba. Almuhim dai duka wannan ma'ana ce ta muqaddima, kuma ma'ana ta farko da muka yi bayani a kai ta fi dacewa. Fi masa'ila min al-ibadati, cikin mas'aloli na ibada. Galibi mas'aloli ana nufin wato waɗansu bayanai waɗanda aka tsince su daga cikin dalilai, ba a cika cewa ilimin larura mas'ala ba. Misali cewa salloli guda biyar farilla ne, wannan ya fi ƙarfin a ce masa mas'ala. Masa'il waɗansu abubuwa ne, waɗansu bayanai ne, hukunce-hukunce waɗanda aka tsamo su daga adilla. Sau an ambaci adilla ko ba a ambata ba, wanda suka shafi ibadat wa ghairi zalika da makamancin haka. Ma'ana yana nufin wal mu'amalat, wanda suka shafi ibadat da mu'amalat, saboda fiqhu dama kashi biyu ne, fiqhul ibadat da kuma fiqhul mu'amalat. Haka da malam yace wa ghairi zalika, yana nufin da mu'amalat. Malam yace ala madhhabil imam Malik, akan madhhabar al-imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala, imam daril hijra kenan. Imam Malik ibn Anas wanda yake sananne ne, wato yace akan madhhabarsa, kamar yadda mun sha fada, idan an ce mazhabar Imam Malik ko an ce mazhabar Imam Shafi'i ko mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal ko mazhabar Imam Abu Hanifa, da mun akkara shi kuma shine na farko a cikinsu, wannan ba ana nufin kowa a cikinsu ya ja gefe, ya ware, kamar yadda muke rayuwa yanzu. Misali na sabani na aqida, ga waɗancan aqidarsu kaza, ga ku aqidarku kaza, sannan kowa da irin fahimtarsa a kan ta yake tafiya. Idan shugaba ne, idan babban malami ne, yana da mabiyansa da suke binsa da sauransu. Ba irin haka ba ne waɗannan mazhabobin, ba wai sun rayu lokaci ɗaya ba ne, wancan ya ja gefe da almajiransa, wancan ya ja gefe da almajiransa, suna ta tafka saɓani, ba haka ba ne ba. Ya danganta ne da irin yanayin da mutum ya samu kansa. Imam Abu Hanifa shi ya fara rayuwa a cikinsu kafin su, shi ya fara rayuwa kuma ya girma sosai ma kafin a haifi Imam Malik, saboda a bayansa, a bayan ya rasu ma Imam Malik ya kare shekara ta kai 29 a duniya, a bayan Abu Hanifa ya rasu. Haka Abu Hanifa ya zo shi ya zama malami, ya yi rubuce-rubuce, ya tsufa gwagwarmaya ta ilimi. Imam Malik lokacin bai zama malami ba, sannan Imam Malik zo, kaga Imam Abu Hanifa ya gabace shi, kuma ba lallai ma sun haɗu ba a can a yadda ya yi rayuwa. Don haka ya zama jagora, fatawoyinsa suke tasiri, karantarwarsa take tasiri, kuma gwargwadon abin da ya zo masa na ilimi, na nassoshi, musamman hadisai, shi Alkur'ani babu malamin da ya zo bai same shi yadda yake ba, amma hadisai babu shakka, wanda jullun ilimi na addini, mafi yawancin ilimomin addini, in ka ɗauki kashi 80 na ilimin addini za ka samu suna hadisi ne. Alkur'ani bai fi 20 ya dunkula ba, don haka hadisai kuma a wancan lokacin suna wahalar samuwa, tunda idan mutum yana bukatar hadisi guda ɗaya sai ya yi tafiyar kilomitoci abunan gwammai ko ɗaruruwan kilomitoci kafin ya iso yadda hadisin yake karɓe shi, akan jaki kuma ko akan doki ko akan rakumi. To sai ya zama shi kansa tattara hadisan ba ƙaramin aiki ba ne ba. Sannan akwai ƙarancin wallafe-wallafe na rubuce-rubuce. Kusan ana cewa littafi na farko wanda aka fara wallafawa akan hadisi a tattara shi Muwatta ne na Imam Malik. To kaga Imam Abu Hanifa kina lokacinsa ba wani littafi da za a ce an wallafa na hadisi ma, dan hadisan da Imam Malik ya tattara a cikin Muwatta ma Imam Abu Hanifa a zamaninsa babu wannan din ma. To kaga shi yasa zai zama fahimtarsa dole daga baya za a zo a dinga samun waɗansu abubuwa da fahimtarsa za ta yi rauni, saboda Imam Malik ya samu hadisan da Imam Abu Hanifa bai samu ba. Imam Shafi'i yaro ne akan Imam Malik. To ya samu abinda Imam Malik bai samu ba. Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma a bayan su yake. Ya fi su dukkan su samun gudumawar hadisai. Domin shi ne wanda ya yi musnad. Wanda bayan muwatta ta Imam Malik littafi mafi girma da aka rubuta akan hadisi da isnadinsa littafin Imam Ahmad ibn Hanbal. Wanda har wasu ma suna masa kallon malamin hadisi ne ba malamin fiqh ba ne. Don haka Imam Ahmad ibn Hanbal ya samu hadisai da yawa. Don haka shi yasa idan ka bi mazahib ɗin kana dubawa za ka ga mazhabar Imam Abu Hanifa ta fi yawan shuzuzi. Hanafiya ta fi yawan shuzuzi. Na shuzuzi shi ne kasancewarsa kullum daban da sauran. Sannan mazhabar Malikiya ta biyo bayan Hanafiya. Ita ma wajen shuzuzi ya fi Hanafiya wato shiga gari. To amma ita ma akwai ƙarancin nassoshi, akwai ƙarancin kula da hadisai. Za ka samu ƙawa'id da usul na mazhabar sun fi yawa cikin masail na mazhabar sama da nassi na hadisi. Idan ka tsallaka Shafi'iyya to za ka ga ta fi Malikiya wayewa wajen aiki da hadisai. Sai ka ga Shafi'iyya ta fi muwafaka da hadisai sama da Malikiya. To in ka je Hanbaliya kuma za ka ga ita kuma ta fi Shafi'iyya wayewa buɗe ido a harkar hadisai. Wayin kana dukkan mazhabobin za ka samu akwai riwayoyi, akwai waɗansu akwal, akwai saɓani, kamar da za mu gani muna karatu a cikin littafin, za mu dinga ganin alamar cewa akwai saɓani a kan waɗansu matsaloli a cikin mazhabar ita kanta. Shi yasa da bambanci da a ce da a kawo ra'ayin Imam Malik da kuma a ce mazhabar Malikiya da bambanci. Domin in an ce wannan Imam Malik ne ce qala Malik, malam yakan faɗa a cikin littafin nan Iziya, yace qala Malik, in yace qala Malik to wannan fahimtar shi ce shi kansa Imam Malik. Amma idan yace wal mu'tamad ko yace wal mashhur kaza, abin da yafi shahara shine kaza, ko al mu'tamad abin da aka dogara da shi shine kaza, ne yana nufin mazhaba. To haka ita mazhabar zai iya yiwuwa fahimtar Imam Malik ta rinjaya, ta shahara, ta zama ita ce abin dogaro, zai iya yiwuwa fahimtar wani almajirinsa kamar Ibn al-Qasim ta zama ita ce fahimtar da aka rinjayar, aka dogara da ita ta fi yaduwa. Da haka cikin ko shi kansa Imam Malik ko manya-manyan almajiransa da suka kai su kawo nasu istinbatin cikin mazhabar, duk wanda fahimtarsa ce ta fi shahara kuma aka fi dogara da ita, to ita ce mazhaba. Ta wannan fiskar za mu zo mu fahimci ashe ita kanta Malikiya ba wai ra'ayoyi ne zalla na Imam Malik shi kadai ba. Ba fahimta ce zalla ta Imam Malik shi kadai ba. Akwai lokacin da fahimtar tasa ya satta ake, sai fahimtar almajirinsa ne za ta yaɗu ta zama mazhaba. Tare da cewa har yanzu irin littafin Iziya akwai ɗan matsaloli ma wanda shi kansa ya fita daga ainihin wato mu'tamad, abin da aka dogara da shi a Malikiya. Wanda in mun zo kansu jifa-jifa za mu dinga ishara zuwa ga hakan ɗin. Don haka shi Imam Malik ma'abocin wannan mazhaba ba wai yana raye ne ya yi wa kansa mazhaba, ya tsara wa kansa matafiya ba, a yadda karantarwa da ya yi ne. Yanzu wannan mukan zauna a nan mu zo mu yi karatu. Wala Allah, idan Allah ya ramu ya muka nisan kwana, muka fahimci karatun, muka ɗauke shi, muka rike shi, mai yiwuwa wala Allah abinda mutum ya fahimta a nan tare da cewa ni ɗin ma rauni ne da ni ba abin kirki ba ne, amma wani sai ya ɗauka zai iya zuwa shi ma sai ya je sai ya karantar, sai ya dinga ɗaukan abinda a nan muka fahimta ko muka rinjayar, sai ya je sai ya karantar da shi a haka. Wala Allah, idan Allah ya sa albarka a cikin karantarwa, sai ya zama an samu mutum ɗari ko kusa da haka, kowa ya tafi yana yaɗa abin da aka karantar da shi, sai ya zama fahimta ce da ta fito daga guri ɗaya amma kuma ta yaɗu guri ɗari. To haka ne Imam Malik ya ba da ilimi, ɗalibansa sun yaɗu, shi yasa da suka yi Afirka suka yo Afirka irin suka tasiri Afirka ta tasirantu da daliban Imam Malik irin su Misra irin su Maghrib Morocco irin su Algeria abin Aljazair kenan irin su Mauritania Shanakiba da sauransu tai mazhabar nan tayo irin su Sudan nan tayo don haka almajiran saboda yaduwar su ne a wajen don haka ilimin da suka samu daga gare shi wato shi suka bayar to sai ya zama wannan a istilahi na malamai da baya sai suka kira abun mazhaba wato kamar matafiya mahanga wata matafiya da ya tafi akai abin da ya tafi akansa wajen fahimta ta addini da haka ba kirkiran sabani bane yanayin rayuwar su ne da karantarwar su kuma a wurare daban-daban wannan a lokuta kuma daban-daban wannan yasa aka samu irin wannan bambance-bambance da haka mazhabar Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala wanda shi ake dangantawa mazhabar Malikiya ance Malikiya shi ake dangantawa liyan tafi'a bihal wildan malan yace domin yara su amfana da ita wannan mukaddima yara da yake ni bayan nan wanda suka kai tamyizi ba su kai balaga ba kamar daga shekara 7 haka wanda ake fara sa su a primary da shekara 7 zuwa shekara 14 a shekarun da suka tabbata a hadisi shekara 15 shine balaga a shekarun malikiya kuma shekara 18 kaga zuwa shekara 17 ma duka yara ne to diyan tafi'a bihal wildan saboda yara su amfana a sawa yara a primary daga aji daya a fara koya musu mutun dai yana yaro karami kafin a ce ya je aji uku primary ko ya je wani aji hudu ya sauke iziya ya gama da ita ya kiyaye ta ya hagace ta sa abin da yake cikin ta amma ba babba ba sai malai ya ce wa nahwuhu da makamantansu nan masu sharhi suka ce makamantansu malai yana nufin iri na irin ku mun girma ba mu karatu ba dan haka sai yace akamakumullah sai yace wa nahwuhum da makamantansu wato ana nufin wanda shi kuma ya wuce yaran ya fita daga cikin yara amma wani abu ya shagaltar da shi bai yi tun yana yaron ba to shi ma za ta yi masa amfani kamar yadda mu ma za take mana amfani haka shi ma za ta yi masa amfani kaga kenan wato kamar yana nuna cewa asali an fi son wannan littafin ya zama an koya wa yara kar a makara amma idan an makara ma fa to ya dace da wanda da bai yi ba sai yayi kuma shi ilimi dama ba a tsufa masa ko yawa ba a tsufa masa it is not late to learn ne kuma suke cewa yawa babu ba a makara wajen neman ilimi don haka malam yace wa nahwuhum da makamantansu insha Allah ta'ala malam ce amma in Allah ya ga dama ai hakan din kuma alhamdulillah Allah ya ga dama an yi yace lakhastuha min kitabi almusamma bi umdati salik ala madhhab alimam malik fil ibadat wa ghayr zalika lakhastuha malam yace na takaita na takaita wannan littafin na tsantsanta na ciccira domin suna bambanta tsakanin ikhtisari da kuma talkhisi ikhtisari shine wato dukkan abin da za a faɗa yana a littafin yake sai dai kawai an rage girman sa ne an rage yawan maganganun ne shi kuma talkhisi suna cewa wato shi kuma kamar dunkula abin da ke littafin ne amma da a cikin takaitacciyar magana koda kuwa ya kunshi wasu kalmomi ko wasu jumloli da babu a asalin babban littafi amma dai an takaitu abin da littafin ya kunsa ya zama an takaita shi tare da wani tasrifi to dace lakhastuha wato na ainihin wato takaita na takaita wannan mukaddima ne min kitabi daga cikin littafi na almusamma bi umdati salik ala madhhab alimam malik wanda nayi masa suna umdatu salik ala madhhab alimam malik fil ibadati wa ghayr zalika cikin ibadu da wannan haka wato yana nufin da mu'amalat wannan ya nuna mana cewa kenan malam yayi wani littafi a mazhabar malikiya wanda yayi masa suna umdatu salik wannan littafin yayi shi da fadi don haka sai ya takaita abin da ke cikin wancan littafi a ɗan ƙaramin yare kuma ‘yan ƙananan maganganu takaitattu, sai ya tayar da wannan littafin al-muqaddimatu al-indiyya, shi ne abin da malam yake nuna mana. To shi wancan littafi nasa Umdatu Salik shi ma akan mazhabar malikiya ne, amma ya fi wannan faɗi da kuma girma. Umdatu Salik wannan nasa na ma shi yasa yake ala mazhabil Imam Malik, domin akwai Umdatu Salik wa Uddatu Nasik na Ibn Naqib Ash-Shafi'i, wanda shi kuma littafin Shafi'iyya ne. Umdatu Salik wa Uddatu Nasik shi kuma takaitaccen littafi ne a Shafi'iyya, kamar ka ce risala a malikiya, to haka yake a Shafi'iyya. Haka in ka ce Umdatu Salik kawai kai shiru, to kaga wanda ya sani zai rasa Umdatu Salik wanne kake nufi, ala mazhabil Imam Malik na Shafi'i ko kuma wa Uddatu Nasik na Ibn Naqib. Malam yace wa sammaituha kuma na mata suna. Wani lokaci mawallafa sukan bayyana sunan littafi, sai a fahimci cewa su ne suka sa wa littafin haka. Wani lokaci kuma mawallafa sukan bar littafi ba su masa suna ba, sai dai almajiransu su yi masa suna. Yace na ambace ta bil muqaddimati li izziyati lil jama'ati al azhariyya, na ambace ta da al muqaddimati li izziyya, wato wani gabataccen wato ilimi al izziyya, wanda yake wasu suka ce an danganta na al izziyya, an danganta ne zuwa ga mahallin da shi malamin yake a lokacin da ya rubutu a Kahira, wata mantika ce ana ce mata suwaikatul izza, suwaikatul izza, wasu suka ce suwaikatul izza, wasu kuma suka ce suwaikatul izza. To ya danganta zuwa ga wannan mantika ne al muqaddimatul izziyya, kamar nan azare mutum ya abin nan ko mutumin matsango ko ya rubuta ya yi ce al-muqaddimatu al-matsangawiyya a garin azare, to haka ya danganta littafin ne zuwa ga suwaikatul izza, wasu kuma suka ce ya danganta ne zuwa ga al-izz, wato daga al-izz al-muqaddimatu al-izziyya, wato wani gabataccen ilimi wanda duk wanda ya shagala da shi zai samu ɗaukaka, zai samu wanda ya siffanta da siffa ta ɗaukaka, duk wanda ya cuɗanya da shi zai samu ɗaukaka insha Allah ta'ala. Lil jama'ati al-azhariyya, yayi ne dan mutanen wato azhar a can Cairo kenan, al-Kahira. Wannan kaga ta tsallako har ta tafi Najeriya. To shi a lokacin yana ganin bai ɗauka cewa za ta yi faɗi da yawa ba, ya yi ta ne kawai don mutanen azhar, ba ma tunda ilimi ne ba za a ce to tunda ya yi ta don mutanen azhar ne don haka kar a fitar da shi zuwa wani wurin hanya ka an ci amanarsa ba kyauta masa ba, ai shi ilimi tallansa ake shi wala Allah saboda tawalu'unsa bai tsammanci abin zai yi nisa da yawa ba, bai tsammanci abin zai yi nisa da yawa ba, to amma sai Allah ya sa albarka a ciki sakamakon kyakkyawan niyyarsa, sai ya ɗaukaki abin, sai ya zama bai tsaya a ƙira a iya azhar ba, bai tsaya a ƙira iya ƙasar Misra ba, ya shiga ƙasashen Afirka gaba ɗaya, ya bi masallatayya, ya bi gidaje, ya bi makaranti ne. Wannan wala Allah muna masa fatan ya zama sakamakon tsarkin niyya ne. Wadannan bayin Allah saboda tsarkin niyyarsu, Allah ya karɓa musu aikinsu kuma yana amfanar da al'umma da aikinsu. Kuma duk wani ilimi ba ilimin da ake yinsa wai don ya zama takaitacce ɓoyayye, ba wani ilimi ɓoyayye, kowane ilimi bayyananne ne kuma so ake a yaɗa shi a karantar da shi, sai dai kawai a tsari irin na tarbiyyar karantarwa a ce wannan ilimin ya yi tsauri ga marhala kaza ta mutum, a irin matakin da yake ya masa tsauri sai ya je mataki kaza ne sannan ya koye shi, wannan kuma tarbiyya ce ta ilmantarwa ba koyewa bane ba, amma ba wani ilimi koyayye. Shi yasa wani malami cikin malaman maciyin malaman kungiyar Izala Malam Giro yana magana wata rana akan littafin Jawahirul Ma'ani wanda aka yi shi akan tariƙatu Tijaniya, wanda ya kunshi abubuwa na barna masu tsananin gaske masu kuma wahalar sha'ani ya to yana cewa to bai ga dalilin da zai sa idan sun dauko magana a cikin jawahirul ma'ani suna fada a dinga zage-zage ana harbin iska ana surutai ana jijiyar wuya yace saboda ai littafi ne mai shi yayi shi ne dan a yada dan haka shi kuma ilimi ba a koye shi ne ahadari yayi karar mu ne saboda mun karanta ahadari ko mai ashimawi yayi korafi saboda an karanta ashimawi to dan haka wannan littafin ba bai kamata an fada abin da yake cikin sa ya zama abin damuwa ba ya kamata yace ya kamata ma su zo su yi mana godiya ne mun tallata abin da malamin su Allahu musta'an don haka malam yace mustamilatan ala 11 baban ita wannan muqaddima ta kunshi babi 11 babi asalin babi kofa ce ko yawa amma a mataki na ilimi in an ce babi wato ana nufin wani fage ko wani fanni wanda ya kunshi wato mas'aloli da dama masu kama da juna daga shi yasa akwai kitab zaka samu littafa akwai kitab kitab ya kunshi babubbuka babi ya kunshi fasaloli fasaloli sun kunshi mabahis haka abun yake abun yana sama yana ƙara fadi yana ƙasa yana tsukewa daga masail din da za su fito a cikin kitab sun fi masail da za su fito a cikin babi fadi sun fi masail da za su fito a cikin babi fadi in aka ce misali kitabus salati littafin sallah to kun ga sallar farilla za ta shigo jana'iza za ta shigo juma'a za ta shigo limanci zai shigo sallar tsoro za ta shigo roƙon ruwa wa gashi nan dai idi duka za su shigo cikin kitabus salat amma idan aka ce babu salatil jama'a babin sallar jama'a to iya abin da ya shafi sallar jama'a wane ne liman yaya ake jan salla yaya sahu yake menene falalar samun jam'i menene kaza duka wannan kuma karkashin wannan babin ne kun ga suma abubuwa ne daban-daban amma kuma a cikin gida daya shi kuma can kitab abubuwa ne daban-daban kuma a gidaje daban-daban to haka to malam yayi shi akan tsarin babi kuma wannan usulubi ne mai kyau wanda ya samo asali daga alqur'ani mai girma ba na ce alqur'ani ya yi shi akan babi ba amma wani usulubi ne da malamai suka gano daga alqur'ani sai kuma suka yi amfani da shi wajen rubuce-rubucen littafi ta yadda alqur'ani ya zo shi da usulubi mai kyau wani wurin sai a dan dame amma dai za ka ga yana da ƙarshe wani wurin kuma sai a dan takaita akai ta rabawa sura kaza sura kaza sura kaza wannan yana sa nishadi za ka ga mutum yana karanta suratul baqara ya je tsakiyar ta ko yayi nisa yana Allah Allah ya gama ta wala Allah ma sai ya dan fara jin gajiya yana kawo ƙarshen ta kuma sai ya ji sabon nishadi eh bismillah sai kuma ya shiga Ali Imran to haka sai ya zama wannan dan wannan bismillah da zai a shiga abun nan sai mutum ya karanta har zuwa suratul baraa bai san yayi ba saboda me saboda wannan nishadin canjin sura din to shi ma wannan haka yake babi babi in kana ana cikin karatu aka ce mun zo sabon babi to shikenan kuma sai ka ji za a shiga wani sabon sai ka ji sabon nishadi kuma ya zo ko a ce za a shiga wani sabon fasali sai ka ji sabon nishadi ya zo shi malami na malam Abubakar Muhammad al-Mukhtar hafizahullahu ta'ala wanda yake zaune a Yola yake karantarwa yana karantar da ni wata rana a Madina nace da shi faslo sai yace mun fasal sai na fara karantawa sai yace dakata mun baka wani labari yace malaminmu yana karantar da mu sai wani cikin dalibai sai aka zo sai yazo fasal sai yace faslo sai malam yace fasal sai ya sake cewa faslo sai malam yace fasal sai ya sake cewa faslo sai malam yace rarrabewa tsakanin karatun jiya da na yau yace yawa malam da haka nishadi ne canza babi ko canza fasal wannan ya gina shi akan babi 11 tsakanin ibadat da kuma mu'amalat wanda idan Allah ta'ala ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi akan babi na farko matakar mun samu iko wanda yake magana akan sarki. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da zamu karanta, ya bamu ikon karanta da fassara daidai da bayanin daidai. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka, ya sa yadda muka fara wannan karatun littafin nan lafiya, ya sa mu gama shi lafiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon isar da dukkan sakon da ya yarda da shi, ya tsare mu daga sakon da bai amince bai yarda da shi ba. Allah ya gafarta mana, ya gafarta mu wallafin wannan littafi da dukkan waɗanda suka taimaka wajen yaduwar wannan littafi a ban ƙasa, da waɗanda kuma suka ba da gudummawarsu wajen karatun wannan littafi, da waɗanda suka saya, da waɗanda suka karɓa aka saya musu, da wanda ya karanta, da wanda ya ji ana karantawa, duk muna roƙon Allah ya sa kowa albarka. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu ala asrafil nabiyyin wa asyrafil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan yana cewa wai me dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha kuma a cikin matansa ta nawa ce? To ban kiyaye ba meye dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha. To amma a yadda na sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka aurensa da yayi aure ne na maslaha, wato ba maslahar shi ba, aure ne da yayi wannan dan maslahar addini, wannan kuma dan maslahar ita matar, wannan kuma dan maslahar ƴan uwanta. Amma manzon sallama ba wani aure da yayi wato dan bukatarsa, ko kafin ya zama annabi ma auren Khadija, in kun karanta tarihin auren Khadija za ku ga shi ba zuwa ya nemi aure yana so ya aure ba, ita ce ta matsa tana so ya aure ta, ya aure ta dan bukatarta. Tsira da amincin Allah su fata gare shi. Duk wanda ya dubi alaƙar manzon Allah sallama da Abubakar, irin gudumawar da Abubakar ya bayar tun a Makka, tun ana cikin matsanancin hali, ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaɗan ba. Saboda lokacin da ake Makka ɗin yana da ɗan hali, yana da abun hawa, yana da ƴan kuɗinsa a hannunsa, ta haka ya taimake shi da shawarwari, ya taimake shi da harkar dukiya, ya taimake shi da harkar abun hawa, kuma sannan shi ne abokinsa na fitan sulale yayin da suka sulfe suka fice daga garin Makka, wadda manzo Allah sallama ya shawarci Abubakar, shi ya ba da shawarar yadda za a yi, kuma ya sanya lokacin da zai je gidansa a matsayin uya, da kuma yadda za a yi su ɗauki ɗan rakiya da zai raka su tare, suka tafi kogo suka kuya. Daga gidan Abubakar ake dafa musu abinci, yaron Abubakar ne yake kaiwa abincin cikin kogo, dabbobin Abubakar ne suke bin kan hanya su batar da sawun ɗan aiki, suka yi wajen kwana uku a cikin wannan kogo, dukka da ɗawainiya da gudumawar Abubakar. Sannan kuma su har yanzu ɗin Abubakar ya shi hanyar da aka samo wanda zai musu rakiya, ya nuna musu hanyar Madina, ba asalin babbar hanya da kowa yake bi ba, asalin masanin jeji, amintacce yardadde, tare da cewa ba musulmi ba ne, amma amintacce yardadde, Abubakar ya ɗauko shi ya biya shi, ya ɗora su akan hanya har sai da ya kai su hanyar da za su shiga garin Madina babu wata matsala, sannan ya bar su, kuma bai fallashe su ba har sai da tarihi ya faɗo waye shi. Abubakar da shi aka zo Madina, dugogwar maya ta Madina da shi aka yi, yana tare da manzo Allah sallama, asalin dattijo ne na arziki. Annabi sallama ya ji daɗin zamantakewa da Abubakar, ta haka wala Allah wannan ya sa Annabi sallama ya ga cewa lallai ya kamata a samu wata alaƙa kuma wacce ta fi wannan, ko kuma wacce ba wannan ba ta daban, wadda za ta ƙara hadda kulla dankon zumunci. To da auratayya idan ta yi kyau, to tana kulla alaƙa, ta kulla zumuncin ɗan ba ɗan kaɗan ba, kuma ba ka taɓa tsammanin cewa auratayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi kyau ba. To ko iya wannan muka duba, za mu ga cewa manzon sallama akwai dalili da ya sa ya auri 'yar gidan Abubakar. Sannan ita ta nawa ne a cikin matansa. To, zancen da ya fi shahara idan mun kirga daga Khadija, ita ta uku ce. Ita ta uku ce. Domin a bayan Khadija, Manzon Sallama Sauda ya aura. Bayan Nana Sauda, sai Nana Aisha. Wannan shine abin da ya fi, shine zancen da ya fi shahara, ita ce mata ta uku. Mun ɗauka kuma daga Sauda, to ita ce ta biyu kenan. Wannan ya ce, malam wani ɗalibi ne ya saci kuɗi, to ɗalibi a ina tukunna? A firamare ko a ina? Su ne yara ƙanana, amma ɗalibi yaushe ɗalibi zai saci kuɗi ba yaro ba? Ya ce, wani ɗalibi ne ya saci kuɗi ya danne da dutse, sai na tsinta, to, ka tsinta ko ka ɗaga dutsen kai? Ya ce, sai na tsinta na ɗauka. To ya za a yi da wannan kuɗi? Sai a biya kuɗin haƙƙinsu na suntuwa. Ba ka ɗaukan kayan suntuwa sai ka san za ka ba da haƙƙin suntuwa. Don haka da ka tsinta, mai yiwuwa ai ka san ɗalibin. In ba ka san waye ba, mai yiwuwa ka san, tunda har ka san ɗalibi ne, to ka san na wace makaranta ne. Don haka sai ka je ka kai wa shugabannin makaranta, in sun ji ana cikiyar an saci kuɗi, kaga za a yi saurin samun mai shi. Haka za ka ba da haƙƙi na tsintuwa, shi ne za ka yi cikiya. Cikiyan nan kuma ana yin ta ne a wurin da ya dace, bisa ga zato mai rinjaye cewa za a samu mai shi. Wannan ya ce, malam, hukuncin maƙocin da ka gaya masa gaskiya ya ƙiyadda. To ai ba sai maƙoci ba, kawai hukuncin mutumin da ka gaya masa gaskiya ya ƙiyadda. Wannan kuma ya rage nasa. Wanda aka gaya masa gaskiya ya ƙiyadda, ya rage nasa. Kai mai faɗan gaskiya ka fita. Abinda aka umarce ka da shi kenan, ka faɗi gaskiya. Amma ba a tilasta maka abi gaskiyar ba. Abinda aka ɗora ma shi ne ka faɗa, kai ka aikata, sannan kuma ka faɗi gaskiya. Ya rage wanda ka gaya masa. In ya aikata, ka samu lada, shi ma ya samu lada. Idan bai aikata ba kuma, to kai ka sauke abin da yake kanka. Shi kuma yanzu gaskiyar da ka gaya masa ta zama hujja a kansa. Wala Allah girman kai ne da shi shi yasa bai karɓa ba, wanda kuma mummunar sifa ce da take wa mutum sanadin wuta. Don haka kaga kai ba ka fita daga cikin wannan sha'anin. Alkur'ani gaba ɗayansa gaskiya ne, amma kaga wasu sun sa kafa sun shure ai. To kaga me laifin Alkur'ani? Ba laifin Alkur'ani tunda ya riga ya faɗa. To haka duk mai faɗan gaskiya, in an sa kafa an shure shi da ya riga ya faɗa. Abin da yake wajibi a kanmu shine dukkan mu zama masu gaskiya kuma masu faɗan gaskiya a duk yadda muka samu kanmu. Allahu ta'ala a'lam. Wa alaikum salam. Kamar wannan tattafan mun karanta ahlari, mun yi ashmawi, yanzu muna iziya, duka an ce mazhabar malikiya ne, da wasu ma a gaba, da wasu ma cece. To haka sauran mazhabi ma suna da ahlarinsu da ashmawinsu da iziyarsu. Amsa shi ne suna da shi, amma da wani sunan daban. Suna da shi da wani sunan daban. Kazu na gaya muku Ummatus Salik, Ummatun Nasik a mazhabar Shafi'iyya. Na ce yana abinan yana kama da kamar risala a mazhabar malikiya. masail dinsu su ma inda za ka karanta shi za ka ga abubuwan da ba haka ka san su ba a mazhabar malikiya. Yau kamar hanbaliya za ka suna da umdatul fiqhin su shi ne kamar iziyarsu. Amma suna da zadul mustaqni. Umdatul fiqhi za mu iya ɗaga shi martaba hatta risala, sai dai ba su faɗaɗa kamar yadda risala ta faɗaɗa ba. Amma suna da zadul mustaqni shine asalin babban littafin su, mukhtasar, inda takaitaccen littafi ne irin ƙananan littattafan nan. To shine umda a mazhabar hanbaliya. Haka yake shi ma kamar irin yadda risala yake, kamar irin wadda wannan yake. Amma kuma shi za ka iya kwatanta shi ne da mukhtasar. Kawai bambancinsu shine ghumudul alfaz, yawa bambancinsu shine wato takuruwar lafuzan. Muktasar ya fi zadul mustaqni. Amma duka abuwa na fiqhu, duk abinda ake bukata ba abinda bai taba ba. Wanda malam Usman ya masa sharhi al-mumti' ala zadul mustaqni na Uthaymeen. Da can na san an fara fitar da shi, na san ya kai har mujalladi 7, kuma na san an ci gaba da fitarwa ba wai an gama bane ba. Cikin sa malam Uthaymeen ya zuba ilimi mai tarin yawa a cikin sharhin nan da yayi. Shi yasa mazhabar hanbaliya ta fi samun gata na sharhi na ayyuka sama da irin mazhabar malikiya hanbaliya tafi samun gata ita malikiya tunda irin su ibn al-bar suka kau ibn al-bar ya mata aiki sosai a mazhabar malikiya amma daga nan sai ya zama aiki a kanta yayi karanci Allahu a'lam alaikum assalam nan wata mazhaba ce tafi tudanya da sunna kace mana in an ce nan yana nufin tudanya da hadisi wacce ce tafi mu'amala da hadisi dan za mu ce hanbaliya tafi mu'amala da hadisi wanda har ma su suna ganin shi malamin hadisi ne ba malamin fiqh bane amma wacce take bi mata ba kamar na ambata mazhabar shafi'iyya shi ita kuma mazhabar shafi'iyya dadinta shi abinda suka dauka masa kaidar da ya fada idan sahha alhadith fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta mazhabata ce to wannan yasa malamin shafi'iyya a bayansa wato almajiranta daliban mazhabar a bayansa idan suka ci karo da ingantaccen hadisi ya ci karo da fatawarsa sai kawai sai su aje ta sai su dauki sai su yi amfani da abin da hadisin ya ce shi ita ma shi ma mazhabarsa ce kuma duk cikin malaman babu wanda yake da tsohuwar fahimta da sabuwar fahimta sai Imam Shafi'i Imam Ahmad yana da riwayoyi wata riwaya yace kaza wata riwaya yace kaza yana da aqwal akan mas'ala ɗaya sai ka samu yana da riwaya a can yana da riwaya a can yana da yawan haka Imam Ahmad amma Imam Shafi'i shi kuma da ya karantar yayi fatawoyi ya nusar yayi fahimtar sa ta yadu daga baya kuma wala Allah samun kayan aiki tawaye da sauransu sai ya dawo yana ainihin wato yana review na abin da yayi da so zaka ji zaka gankan kanta wasu tattafa musamman mutawalat manyan tattafa din nan zaka ji zaka gane cewa wa qala ash-shafi'i fil jadid kaga in baka san tsarin ba in an ce wa qala ash-shafi'i fil jadid sai ka rasa mai ake nufi da al-jadid karshe wata kila kace a cikin littafin sa al-jadid kaga kuma ba haka kin abinda ake wa qala ash-shafi'i fil qadim wato tsohuwar fatawarsa kaza yace a sabuwar fatawarsa kaza yace don haka a takaice dai amsar ka shine mazhabar hanbaliya tafi aiki nan kuma ba za mu ce cakuduwa da hadisi ba mu ba da uzuri babu wata mazhaba da ba ta cakuda da hadisi kowace mazhaba tana cakuda da hadisai kuma sun gina iliminsu ne daga abin da suka fahimta na hadisai ba kadai rashin isowar hadisi wajensu shine kadai abin da yake sa a ga a mazhaba an kaucewa hadisi ba a yana iya iso su bai inganta ba yana iya iso su ba wannan fahimtar su kai masa ba yana iya iso su shiga ya saba wata ka'ida daga cikin qawaid na addini da su suke hanga a wajen su duka wannan yana faruwa ga hadisin amma mazhaba ta yi wani wuri daban ba wai bata ganshi bane hadisi don haka ba za mu ce mazhabar ta sun cakuduwa da hadisi ba sai dai mu ce me mazhabar da tafi aiki da zahirin hadisi mazhabar tafi aiki da zahirin hadisi baya mazhabar hanbaliya kuma kace a cikin mazhabobin nan guda hudu inda ake hada sauran mazhabobi wanda suka riga suka mace irin mazhabar zahiriya irin su mazhabul abu sa'ud irin su mazhabul sauri wanda suka sun riga su wannan mazhabobi ne sun riga sun tafi kwanan su ya kare to da an ga inda haddasu sai mu ce to baya mazhabar zahiriya yawa su mazhabar zahiriya su ne suke aiki da zahirin hadisi ba sa kaucewa ba su hadisi ma baya wani ba sa wani istinbat ya cikin sa ba ruwan su Dawud az-Zahiri ko Imam Ibn Hazm Allah ya musu rahama manyan malamai ne amma suna da irin wannan kamar yadda kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shan ruwa a tsaye sai ya sha zamzam a tsaye ga hadisin hana shan ruwa a tsaye ga kuma ya sha zamzam a tsaye kaga su waɗancan maluma da suke aiki da kiyasi suke jam'in adilla sai suka ce sha a tsaye ya dawo ya zama makaruhi tunda Manzo sallama an ga ya sha a tsaye don haka yanzu sha a tsaye ya zama da ya hana in ya hana abu da baki to haramun ne aikata shi idan kuma ya hana abu da baki sai a ga ya aikata shi a aikace to yanzu wancan haramcin yayi ba za a ce an soki ya halatta ba sai dai a ce ya zama makaruhi kenan hanin yana nan amma akwai sassauci to amma Ibn Hazm sai yace a wannan na zamzam daban na shan ruwa kuma daban dan haka shan ruwa a tsaye yana nan haramun ne banda zamzam zamzam shi ya halatta sha Allahu a'lam to ya kamata mu hakura haka nan talibi da tasnifi da ta'alifi da tasnifi duk abu ɗaya ne shine wallafawa in an ce musannif ana nufin mawallafin littafi in an ce mu'allif mawallafin littafi duk ɗaya ne ba su da bambanci a iktisari da talkhisi kuma in ka ji an ce iktisari shine takaita wani abu mai faɗi amma kuma duk abin da yake cikin takaitaccen nan shine a can an takaita an cicciro waɗansu wurare ne kawai aka zuba ba a sa ma'ana mai takaitawan bai zo da nasa kalmomin ba shine ikhtisari ikhtisari takaita littafi ne ba tare da zuwa da sabuwar kalma ba talkhisi kuma takaita littafi ne tare da shigar da waɗansu kalmomi Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.